ربنا بارك لنا وحبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفضل بيدك. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Da farko dai ya kamata in gabatar da kaina a takaicen takaitawa. Sunana Umar Sani Fage, amma ba malami bane. Abinda ake so mu dan tattauna kaɗan a kansa shine wato kusan awa 10:24 ta Annabi alaihi salam, 24 hours of prophet sallallahu alaihi wasallam. To kafin mu magana akan awa 24 abubuwan da sukan dan gudana a ciki dan a takeice, ina ga ya kamata mu dan hangi irin bayuwar da Allah madaukakin sarki yayiwa ita wannan al'umma wacce izaba ya aiko mata wannan manzo sallallahu alaihi wasallam mai tarin albarka. Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam amma ya fifita shi akan sauran kowace irin halitta. Shi mutum shi kadai ne a cikin halittar da Allah ya yi wanda sai da aka yi kuwa aka gaya wa sauran halittu cewa za a halicce shi. Idan kuma aka halicce shi zai zama shi ne zai wakilci Allah a doron kasa saboda matukar muhimmancinsa. Fadar haka ta sa mala'iku sun kidime sun ga cewa yaya su suna manya sun dade kuma suna tasbihi ba sa sako ba a ba su wannan katataccen aiki na wakiltar Allah ba. Sai wata halitta da za a halitta daga baya wanda sun gani a lauhul mahfuz za su dinga zubda jini su fasadi. Sannan suka nemi karin bayani gurin Ubangiji madaukakin sarki. Allah ya nuna musu cewa ba su san abin da isa ne ba. Allah ya halicci Annabi Adam alaihi salam wanda shine mutum na farko. Annabi Adamu Allah ya bashi ilimi ya sanar da shi abin da bai sanar da mala'iku ba. Sannan ya umarci mala'iku da su sujada wanda daga cikin su har akwai Jibril da su Mika'il da su Israfil da suke sujada suka gaida Annabi Adam alaihi salam. Wanda daga cikin waɗanda aka umarta su sujada Iblis ne kadai ya ta waye yace shi ba zai yi ba. Nan take Allah ya la'ance shi kore shi daga rahama wanda har abada ba za a ji kansa ba. To mutum ne wannan mutukar darar wakilin Allah a doron kasa. Allah madaukakin sarki ya bashi tunani ya bashi hankali wanda da shi yake iya tantance al'amura daban-daban. To amma duk abinda Allah ya baka a tare da kai yayi masa iyaka, akwai abin da yafi karfinsa. Farko sai mu duba Allah ya bawa dan adam ido. Ido yana da iyaka, akwai limit. Duk abinda yake kara nisa da kai to zaka yana kare maka kankanta daga nan har inda zaka daina ganin sa. Haka kuma jinka shi ma yana da iyaka. Haka ga dandano da aka bawa harshenka zai iya gaya maka wannan abu mai zafi ne ko mai daci ko mai gauri ko mai gishiri-gishiri da makamancin su. Hannunka idan ka taba fatarka za ta iya gaya maka cewa wannan abun mai laushi ne ko kuma mai santsi ne ko kuma mai kaushi ne. Idan ka hada dan yatsa da dan yatsa da abun da zaka kama za ka iya fahimta cewa wannan abun wato mai kauri ne ko ko ba mai kauri bane. Haka idan aka kawo maka wani abu mai nauyi za ka iya fahimta idan ka daga da kwanjinka cewa wannan abun mai nauyi ne ko kuma ba shi da nauyi. To don haka Allah madaukakin sarki da yawa dan adam waɗannan abubuwan ya miki iyaka ko ne ga irin aikin da yake so kuma yayi masa hankali hankali da shine yake iya juya al'amura yake iya ganewa yake iya yin tsari akan abin da zai amfane shi a yanzu da kuma abin da zai amfane shi nan gaba to shi ma kuma hankalin sa ya kai masa iyaka cewa akwai abin da bai isa ya riske shi ba kuma in zai riske shi din ma akan dauki lokaci mai tsawo kafin ki kai ga samun nasara tukunna to dan haka Allah madaukakin sarki wanda ya halicci dan adam yayi masa wannan baiwa to bai kyale shi kawai daga kishi hankali din ba domin aka kyale shi daga kishi hankali al'amuransa za su kwabi al'amuransa za su dani dan haka Allah madaukakin sarki sai yake aiko manzanni idan ya aiko manzanni su za su zo su tsara wa mutane irin yanda ya kamata su tafi a rayuwarsu to su waɗannan manzanni su ne suke zuwa da abinda Allah madaukakin sarki yake nufi kuma abinda Allah madaukakin sarki ya tsara shi ne abinda juyin duniya har Allah ya tashi kiyama ba za a samu gyara a cikin wannan abin ba domin wanda ishi cikakke ne ba shi da tawaya ba shi da na ƙasa amma duk tunanin mai tunani idan ya zo ya tsara to shekara ɗaya zuwa biyu ko waɗansu suka koma gefe ɗaya sai sun ga kuskurensa idan ku an samu lokaci mai tsawo dama waɗansu ma gabaki ɗaya za su yi kwandemin ɗin abin da yi wataƙila shi ma kansa in aka ƙyale shi gaba sai ya dawo ya yi da na sani ko kuma yana ganin cewa wannan abin ya kamata wato a gyara shi ko kuma a sauya kaza a maida kaza a gurgunsa amma abinda Allah madaukakin sarki ya tsara shi ne wanda baya karɓar wannan sannan kuma duk abinda za ka yi ko duk wata na'ura da za ka siya kai ɗan adam za ka siye ta ne tare da littafi na wanda ya ƙera wannan na'ura kuma zai shiryar da kai ya nuna maka irin yanda za ka yi amfani da wannan na'ura idan ka karɓi nasiha ka amfani da wannan na'ura gwargwadon yanda littafin mai ita ya sa ta to na'urarka za ta daɗe za ta yi nagarta za kuma ka maida kuɗinka in ku ka ƙi amfani da shawarwari na shi wanda ya yi na'urar ka ƙi ji to na'urarka ba za ta yi nagarta ba nan da nan za ta yi saurin lalacewa to haka shi ma mutum Allah madaukakin sarki shine ya yi shi kuma ya jawo hankalin dan adam ya nuna masa abubuwa da dama wanda dan shi dan adam din ya sallama ya san cewa babu wanda ya isa ya san shi sai dai Allah madaukakin sarki shi kadai kuma sanin da Allah ya yi maka shi kadai ne zai iya tsara maka ya baka shawarwarin yanda rayuwarka za ta tafi sannan rayuwar ta nagarta ka ci riba a nan duniya kuma in ka mutu ranar lahira ma ka sake ci riba to dan dan adam ki sallama Allah madaukakin sarki a cikin surati Fariq sai yake kiran mutum yake jawo hankalin sa cewa fal yanzuril insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni as-sulbi wat tara'ib dan adam ki duba da me aka yi shi ne sai Allah yake khuliqa min ma'in dafiq an halicce shi ne daga wani ruwa mai tankudar juna mai fitowa da karfi shi wannan ruwa daga ina yake fitowa sai Allah ce min bayni sirbi wa tara'ib daga tsakanin kashin kirji da na baya yake fitowa wanda da malaman tafsiri suna cewa kirjin mace da kuma bayan namiji to amma a yanzu an yi bincike sosai an kuma ga binciken da waɗansu malamai na musulunci suka yi irin su Ibn Qayyim al-Jawziyya akwai kuma wata center ta research wacce take Misra wato Egypt an gano cewa bayna sulbi wa tara'ib ba Allah ina nufin wato kashin kirji na mace da kuma kashin baya na namiji ba wannan kalmar bayna din tana da matukar muhimmanci cewa shi mani na namiji daga wannan tsakanin yake fitowa kirjinsa da bayansa haka ita ma mace nata daga tsakanin kirji da baya yake fitowa saboda haka shi wannan abu da yake fitowa idan muka duba za mu ga dan adam abubuwan da suke samar da wannan kwayoyi ko kuma wannan mani su ne wato 'ya'yan maraina ita kuma mace nata su ne waɗansu 'yan dangira wanda kuka fi sani da turanci ovary. To kowannen su yana fitowa ne daga kusa da koda a lokacin da ɗa yake cikin mahaifiyarsa. Abin yana dungowa daga dab da koda tsakanin kirjin dai da bayan, inda shi kansa bayan mu dai muna daukan sa baya, amma gado gado ne wajen hawa biyar ne. Akwai dan wani jefe da ake iya kiran sa baya din. To tsakanin wannan da kirjin, daga nan wannan halitta take fitowa. Yaro yana ƙara ƴan watanni a cikin mahaifiyarsa ko yarinya, wannan abin yana ƙara fitowa, amma jijiyarsa daga can take. To idan namiji ne, idan an zo watan da za a haife shi, sai waɗannan ƙwayoyi guda biyu sai su sauko ƙasa cikin wata gasa, shi ne marainansa. Idan kuma ita mace ce, ovary ɗin zai zauna a iya ƙugunta, shi baya fitowa. To shi na namiji, saboda shi ne ake samar da shi kuma yake haɗuwa da na mace zai aiki har a samu mutum, temperature wacce take cikin ciki wanda degree ɗinta ya kai 38 ko sama da haka, ba zai iya bada dama, wato ya fi ƙarfin mani ki samu ciki. To amma in ya fito waje, temperature ba ta wuce 35, don haka shi ne zai iya samar da wannan mani ɗin. To don haka idan shi namiji ya sadu da mace, wannan mani zai fito. Ita kuma nata duk wata guda ɗaya ike fitowa ibalaga, wanda tana da kamar 30,000 a iya rayuwarta gaba ɗaya. Kowane wata ɗaya ne yake fita, an yi lissafi za ta ɗauki misalin shekara 30 tana iya haihuwa, to tana iya fidda ke wata wata. Idan an yi sa'a ya haɗu da na namiji lokacin da ya fito, shi namiji nasa a lokaci ɗaya in ya tsartu ana iya samun miliyan 60 a cikinsa, wanda kowane ɗaya zai iya zama mutum. To idan ya tafi ya shiga ta inda yake wucewa, ya haɗu da shi na macen, za su shiga cikin ƙallemin mahaifa, wanda mahaifa tana da ƙallemi haka da kuma baki kamar bututure na lauci kanan da kuma jira. Ita jirar ita ce take jawo shi ƙwai na manin mace, sai ta cuta cikin mahaifa. Shi kuma na namiji wanda ya shiga ta wata kafa, shi kuma zai iya haɗu da shi, daga nan za su zama guda biyu kamar ƙwayar gyaɗa. Shi ne Ubangiji yake cewa, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtabihi faja'alnahu sami'an basira. Idan suka haɗu suka zama biyu, suka yi gaba suka je ɗaya bisa uku na ƙallemin mahaifa, za su zama guda huɗu. Idan suka sake gaba za su zama shida, in suka sake gaba za su zama takwas, kai a ƙarshe dai har sai sun kai guda 40 da ɗoriya, wato da shida. To idan suka kai wannan, namiji zai zama haka, na mace ma zai zama haka, a kuma suna dunƙule guri ɗaya, sannan guda ɗaya zai ɓalle ya rabu gida biyu, kashi ɗaya ya zama guda 23, ɗaya ma ya zama 23. To wa'annan ɗaya shi ne zai zama marainan namiji na dama, ɗaya kuma zai zama na hagu, saboda wancan mathematics ɗin na 46 karye kari, inda zai zama 46 46. To idan aka samar sai ga ya tashi ya bada wajen 90 da wani abu, to saboda wajen 48 zai bayar. To da ka dan kada wani lissafi kare, sai Ubangiji ya ware wannan, sai ne da shi 23, don in suka sake haɗuwa 46 za su bayar. To don haka Ubangiji madaukin sarki, bayan ya haɗa su sun zama haka, to sai a samar da ƙwayoyin halittu na mutum, shi ne glands, wanda an ce mutum ina da waɗannan ƙwayoyin daban-daban miliyan 60 so miliyan 60. Kowane ɗaya daga cikinsu, duk wanda duba chromosome zai gani cewa suna da wani rabbi da wani zane-zane da ɗigo-ɗigo da komai, akwai wani sufurin, akwai wani lissafi dai a jikinsu daban-daban, wanda ake samun kowane guda ɗaya daga cikin waɗannan glands ɗin. Ana samun kowane ɗaya yana ɗauke da wata halitta mai ɗigo-ɗigo guda 46. Kowace ɗaya tana ɗauke da siffa ta gado, wadda mutum zai iya gada daga mahaifinsa ko mahaifiyarsa so 50,000. Ka gaya min cewa halitta so miliyan 60 so miliyan 60. Sannan kowane ɗaya daga ciki ina ɗauke da halitta guda 46. Kowace ɗaya daga ciki tana ɗauke da halitta 50,000. Ka gaya min wanda ya isa ya san ɗan adam in banda wanda ya masa wannan. To don haka babu wanda ya isa ya tsara wa dan adam wani abincin ma nasara sai wanda yi shi din nan shi ya san shi. Saboda haka Qur'ani shine catalog na mutum, sannan Annabi alayhi salatu wassalamu shine wanda yake operating din abin ya tsara yanda kai rayuwarka za ta tafi. Saboda haka Annabi alayhi salamu shi zai yi wa mutane bayani yanda ya kamata su rayu, su zama sun amfani kansu kuma sun amfani wani, kuma in sun mutu ba za su da na sani ba. Shi isa Allah madaukakin sarki yake cewa laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Hakika Allah yawa mu'minai baiwa tunda ya aiko musu manzo daga cikin su mutum, ya tulu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma, yana karanta musu ayoyin ubangiji wato alqur'ani, yana kuma tsarkake su ine musu saiti, kuma yana koya musu hikima shine sunnarsa. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, wanda kafin saukar Annabin ya tsira da mun cewa mutane suna cikin fagauniya, suna cikin bata wanda mabayyani, wanda duk duniya ta san haka. To Annabi alayhi salatu wassalam ya zo ya tsara wa mutane a takeice abinda ya zo da shi a dunkule abubuwa guda uku ne. Na ɗaya dai shi ne yawa kwakwalwar mutum saiti, wanda idan ba a yi mata saiti ba mutum yana cikin fagauniya da wawanci iri daban-daban. Kuma koda yana tunkafan ya gama karanta komai na duniya, in ba a yi kwakwalwar saiti ba mahaukaci ne. Ba na mantawa daga cikin malamai namu lokacin muna ɗalibai a nan Bayero, sun taɓa tafiya ƙasashen Turai sai suka shiga jirgin ƙasa. To akwai wani scientist yana jiji da kai a jirgin, ya kuma kai shekara 60 ne mun da duriya. Sai suka fara hira da shi, ana hira da hira ta ɗanyi tsawo. Sai suka ce da shi me kake bautawa, sai ce shi ai baya bautawa komai, shi bai yarda da akwai wani abu da zai bautawa ba. Da sai ga kai sai so su jawo hankalinsa yanda za a yi masa hanzari, sai aka ce da shi to waye halicce ka, sai ce uwata da ubana. Ka ga dai gashi scientist ne yana ta kere-kere, amma saboda babu saiti mahaukaci ne, sai ce uwarsa da ubansa su ne suka halicce. Sai suka ce da shi to kai ma yanzu kana jin in kai aure za ka iya halittar ɗanka, sai ce shi ba zai aure ba, dan ko shi ba zai je shi kangin wata mace kurin ya dinga samun mata abinci ko na tana wahalshe shi ba. Ka ga haka yake. Sannan kuma za ka ga har anan sai lokacin da kakuri igawurta ya kasaita, to sannan kuma sai kuma ya shiga wanka da ruwan kashinsa. Saboda babu saiti, domin tangaran ɗin ban ɗakinsa ya fi duburarsa kima a gurinsa, zai yi kashi ba zai wanke ba, sai dai ya sa toilet paper ya goge, amma kuma zai ja ruwa ya wanke tangaran ɗin. Sai kanka ka san kansa a juye da ka ike tafiya. Sannan kuma in ya kai matsayin da zai sai baho ya saka a gidan, sai cika ruwa a bahon kuma ya shiga ciki ya zauna, wannan kashin na lokaci da dama kuma ijiku da shi, kuma zai wanka ya fito na mutane kwambo. Saboda ka ga a nan gurin ka san duk tarin karatunsa da duk wani abu da yake tunkaho shi dahumi ne na sara da gatari. Saboda haka babu wanda zai zama mai basira ina tafiya da kawahuwan sufaci sai ya bi abin da manzanni suka zo da shi. Dan haka ne duk wani masani da yake tunkaho da sani, in dai bai yi kabilanci ba, to zai nuna wa duniya cewa tunda Allah yake bai taɓa yin mutum wanda yake Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba, wajen tunani da komai da wahala da isha da kuma tsamo dan adam daga cikin kangi. To dan haka wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ta zama wato abun koyi a gare mu. Shi isa Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah katira. Na gare ku abun koyi kyakkyawa daga Annabi mai tsira da amincin Allah, amma ba kowa ne zai iya koyi da shi ba sai mutumin da yake kaunar Allah, sannan kuma yake kyakkyawan zaton samun wato kyakkyawan sakamako ranar tashin alkiyama, sannan kuma ya ambaci Allah da yawa, to shi ne zai iya koyi da Annabi alayhi salam. Don haka ita wannan lacca da aka ce za a yi, ina fatan sai a yi min haƙuri cewa a ɗan taƙaicen taƙaitawa kuma a gurguje zan yi magana a kanta. To da farko abin da za mu fara magana a kai shi ne yanda Annabi alayhi salatu wassalam yake farkawa daga bacci. In ya farka daga bacci me yake yi? Annabi alayhi salam ya ce da mu idan mutum ya tashi daga bacci to Iblis daman yi ne masa wani kullin zare guda uku. In ya kulla zaren zai tsora maka, idan ka farka ba kai waɗannan ba to zaka tashi cikin kasala da zuciya ba ta da daɗi kullun da an dan taba ka da kai da mutane sai tashin hankali. Kuma in abubuwan duk da zaka yi da wuya ka samu cimma nasara a al'amuranka. Sai ce da farko in ka farka daga bacci abin da zaka yi shine ka ambaci Allah, sannan kuma ka je kai alola kuma kai sallah, shikenan kowane da yanka ya warware wannan kullun na Iblis. To dan haka Annabi alaihi salamu da ya farka daga bacci abin da yake cewa a wani lokacin, domin addu'o'in nashi suna da yawa in ya tashi, a wani lokacin yakan iya cewa yakan yi kabbara, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau goma, sannan kuma ya yi subhanallahi sau goma, sannan kuma ya yi la ilaha illallahu sau goma, kuma ya ce Allahumma inni a'udhu bika min dhiqi dunya wa dhiqi yawmil qiyama, Ubangiji ina neman tsari a gurinka daga kuncin duniya da na lahira. To goma shi ma yake yi, wanda wannan mujarrabi ne duk mutumin da yake cikin wani halin kunci, in dai zai farka daga bacci ya dinga irin waɗannan, to Allah sai ya fidda shi daga kuncin na duniya kafin a je lahira, kuma ya fidda shi daga wannan. To Annabi kan yi wannan. Sannan wani lokacin kuma yakan ce alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushuru, godiya ta tabbata ga Ubangiji wanda ya raya mu bayan ya riga ya karɓi ranmu, wato bacci kanin mutuwa ne. Idan ya so sai ka shekara 300 baka farka ba, kamar yadda yawa ashabu da kafi, saboda ka ce ka gode masa. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tashe mu bayan ya riga ya karɓi ranmu, amma wa ilayhi nushuru, tashi nan gaba na ranar tashin alkiyama gare shi za mu koma. Allahumma bika asbahana wa bika amsayna wa bika nahaya wa bika namutu wa ilayka al-masir. Allahumma da izininka ne muke rayuwa da kuma izininka ne zamu mutu, sannan kuma da izininka muka kai yamma da kuma izininka muke kaiwa safiya, kuma komar mu ta tabbata gare ka. To wannan Annabi alaihi salam yana karanta wannan, wani lokacin kuma yakan karanta daga nan din, yakan karanta suratul Ali Imran, amma ayoyin suna da yawa, tun daga inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar, haddi zuwa inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu isbiru wa sabiru wa rajidu wattaqullaha la'allakum tuflihuna, bakin nan yakan karanta alaihi salatu wassalam. To idan yayi wannan to sai ya tashi, sai kuma ya tafi ban daki. Idan an je shi ban dakin da kafar hagu yake fara shiga, zai miƙa kafar hagu ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is, neman tsari ne daga namijin aljan da ta matarsa da kuma dukkan wani sharri ma. To in ya shiga alaihi salatu wassalamu, daman ya ladabtar da mu cewa mutum baya fara yayi tufafinsa sai ya kusanci ƙasa. To idan yayi ya gama duk abin da zai yi, in ya fito kuma da kafar dama yake fitowa, sai ya ce ghufranaka alhamdulillahi allazi azhaba anni al'aza wa afani, wato ina neman gafara a gurinka, godiya ta tabbata ga Ubangiji wanda ya tafi min da cuta kuma ya bani lafiya. Domin idan ya so ya rike wannan abin da yake cikinka, to ko ne ka mallaka ka iya bayarwa likita ya taimaka maka ka samu wannan abin ya fita. Ko wani malami da yake ba mu labari cewa wata rana akwai wani basarake da yazo zai wuce ta gurin wani malami, ina zaune ina ibada, sai aka ce ai wa sarki addu'a, ni daga hannu ya addu'a da za a shafa, sai ce Allah ba wa sarki ikon yin kaki, sai fada suka ce kai suke matsawa, sai ce to kada Allah ya baki. Sai aka wuce, tun da yake ya wuce da aka je sarki sai ya kasa kaki, aka kwana daya shuru, aka kwana biyu shuru, aka kwana uku, a ƙarshe sai sarki ya kasa zama, sai dai ake shingiɗe. Aka ji aka ce ga fata malam ayi addu'a Allah ya ba wa sarki ikon yin kaji, su to ai an ce ya wuce haka, saboda ka ni wajen yi ba, aka maza ce sai in sarkin ya zo, dole aka dauko sarki aka raga yana cikin gide, aka zo da shi gaban malam, malam yana addu'a Allah ya ba sarki ikon yin kaji, fadawa suna amin amin amin. Sannan da aka gama aka koma gida sannan Allah ya karba addu'a sai sarki ya samu lafiya. To ka gani sai ka gode wa Allah da yake baka dama kai wannan. Sannan kuma hatta shamaki na ban ɗakin sai ka gode wa Allah. Domin idan da ya so babu inda za a samu shamaki a duniya, wannan katangar sai ka iya ganin duk abin da yake bayan ta nan da yake iya ganin gilas. Dan rahama da rufi shine isa an aka kariya sai ka shiga bayan ta kai komai ba wanda zai ganka. To nan ma sai ka gode wa Allah wanda yi maka wannan sutura. To in Annabi ya fito daga nan alaihi salamu to kuma sai yakan yi aswaki. Amma aswaki ana so a shara'ance zama ya kai tsawon doga, sai ka sa waɗannan ɗan yatsun guda uku a sama, waɗannan guda biyu a ƙasa, da haka ake riƙe wato aswaki a shara'ance kamar haka. To haka Annabi alaihi salam yake riƙe waɗannan guda biyu da ɗan ƙuri da babban ɗan yatsa suna ƙasa, ɗan yatsu guda uku a sama, shi yake riƙewa ya goga aswakinsa. To shine in kai haka za ka samu ladan riko da sunna ta Annabi alaihi salam, kuma yakan ƙara wa mutum basira wajen fahimtar karatu. Sannan kuma Allah yakan ninka maka ibada, domin sallar da ka yi ta bayan ka goga aswaki kafin kai alola, to sai ka yi sallah 70 ba za ta daidai da ita ba. To Annabi alaihi salam yakan yi wannan, in ya gama kuma sai ya daura alola. Idan ya yi alola sai kuma ya koma sai ya shiga ɗaki sai ya sallah raka'a biyu, su ne raka'a talfajiri. Wannan raka'a talfajiri Annabi alaihi salam an ce yakan karanta iya Fatiha kadai, baya karatun a fili. Aisha radhiyallahu anha tana cewa ita sai da ta tsammaci ma kuwa Annabi ko baya karanta Fatiha saboda gaggawa. To in ya kidar to sai yakan yi addu'a cewa Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdidi ha qalbi wa tajma'u biha shamli wa talummu biha sha'fi wa taruddu biha likana anni wa tafuzu biha ga'ibi wa tarfa'u biha shahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa ta'simuni biha min kulli su'in. Allahumma a'ini imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan anali biha sharaf karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al fawza 'inda al kaaba wa manazil al shuhada wa 'aysha al su'ada wa an-nasr 'ala al a'da wa murafaqat al anbiya. Allahumma inni unzila bika hajati wa in da'ufa ra'yi wa qasura amali wa qallat hilati habtakartu ila rahmatik fa as'aluka ya kafi al umuri wa ya shafi as-suduri kama tujiru bayna al buhuri an tujirani min azabi as-sa'iri wa min da'awati as-suburi wa min fitnati al-qubur. Allahumma ma da'ufa anhu ra'ayi wa qasura anhu amali wa lam tablughu niyyati wa umniyati min khairin wa atahu ahadan min khalqik aw khairin anta mu'iti ahadan min ibadik fa inni arjabu ilayka wa as'alukahu ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadina muhtadina ghayra dalina wala mudillina harban li'adaika wa silman li'awliya'ik nuhibbu bihubbika man ata'aka min khalqik wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Allahumma hadha ad-du'a'u wa minka al-ijaba wa hadha al-juhd wa 'alayka al-shukran fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim dhil habli ash-shadid wal amri ar-rashid. As'aluka al-amna yawm al-wa'id wal jannata yawm al-khulud ma'a al-muqarrabin ash-shuhud al-mu'minin bil 'uhud innaka rahimun wadudun wa anta taf'alu ma turid. سبحان الذي لبس العز وقال به سبحان الذي تأطف بالمجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي العزة والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في بصري ونورا في سمعي ونورا في لساني ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في إذاني ونورا في شعري ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا. Wannan ita ce addu'a da Annabi alaihi salam yake yi koyaushe bayan ya idar da raka'atul fajr, wanda hujjatul islam al-ghazali yana cewa da zai yi dukkanin musulmi ya dinga yin wannan addu'a a kowace sallah da ya dace. To wannan ita ce wanda ina tsammanin wata kila zan yi kokari in ba ku kwafi guda daya na ita wannan addu'ar, saboda na ji wata kila tana da tsawo domin sai an ba a hankali sai a haddace ta. To wannan inda Annabi alaihi salatu wasalam yake kenan, in ya gama to kuma sai ya fito tafiya masallaci. To idan ya fito zashi masallaci sai yakan ce bismillahi tawakkaltu ala llahi la haula wala quwwata illa billahi allahumma inni a'udhu bika an azilla aw uzalla aw adilla aw udalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Abin da yake faɗa kenan, da albarkar sunan Ubangiji shine bismillah tawakkaltu ala llah na dogara da Allah, allahumma inni a'udhu bika, Allah ina neman tsiriya gurinka, an ajilla kada na zame aw uzalla ko kuma azamar da ni, aw adilla kada na bata aw udalla ko a badde ni a raba ni da hanyarka, aw azlima Allah kada na zalunci wani, aw uzlama kada ni ma a zalunce ni, aw ajhala ko ne wani wauta, aw yajhala alayya ni ma ko kuma ai mun wauta. To abin da yake yake ne su duk wanda ma yi wannan, ko iblis ya taso zai tunkare ka sai waɗansu iblisan su ce rabu da shi ya fi ƙarfinka, domin an riga an masa iyaka ba za ka iya samun dama a kansa ba. To wannan kenan. Sannan Annabi alaihi salatu wassalam in ya tafi masallacin, in ya je to da kafar dama yake fara shiga abinda ake cewa bismillahi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim allahumma ghfir li dhunubi wa aftah li abwaab rahmatika. In kai bismillah ka shiga tiga na sai ka roki Allah gafara, allahumma ghfir li dhunubi, Allah gafarta min dhunubaina wa aftah li abwaab rahmatika, ka buɗe min kofofin rahmatka. Sai ya shiga masallaci, in ya shiga sai nan a tada iqama ayi sallah. Idan an idar Annabi alaihi salatu wassalamu shi yakan ce astaghfirullah 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 allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kuma yace a dinga cewa allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Sannan kuma yakan karanta irin su ayatul kursi, akan yakan yi subhanallahi 33 alhamdulillah 33 wallahu akbar 33 mai cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu bihi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kuma yakan iya zama a masallacin dai ya ci gaba da yin wani abu tasbihi, domin ba a san an yi sallar asuba a yi bacci a kwanta, wannan yakan hana dan adam samun arziki. Saboda haka Annabi yakan zauna yi wannan. Wani lokacin kuma dan abin da yake sai ya kadan, wanda wata dan ya dawo ya tada matarsa tunda asuba tana gurin da tayi sallah, tana ta ajiye kallon dabino, tana kirga da shi, tana tasbihi tana jinyewa, tana tasbihi tana jinya kamar mazaunin cirbi, ita bata hada shi guri ɗaya ba ko an huda dabinon kurin kallon ta tara. Sai zo tambaye ta ce me kike yi, ne sai ta ce ai tun daga sallar asuba tasbihi nake tayi. Sai ce kin gani fa na faɗi kalma guda hudu sun haɗiye duk abin da kike ga baki ɗaya. Sai ce na ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida anfusihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. To in ka faɗi wannan to na tabbatar ko mutum ranar da aka haife shi zai fara tasbihi, kuma shekara miliyan a duniya bai taɓa yankewa na minti ɗaya ba, wallahi ba zai tadda kai ba. Domin adada khalqihi kake gurgurdan dukkanin halittar Allah, wa midada kalimatihi gurgurdan yawan kalmomin Ubangiji, wazi na ta'arishi ko gurgudan nauyin al'arshin Ubangiji, wari da a nafsi ko gurgudan yaddar Ubangiji, kaga abun ko ba zai yiwu ba. Ba wanda isa yi tasbihi gurgudan yawan wannan. To Annabi alaihi salam yakan yi haka. Sannan kuma yakan ci abinci, amma shi cin abincinsa gaskiya sai dai kurin a kokarin kwatanta, amma ya fi karfin mutane. Domin shi daman ya ce bi hasibi mri'in luƙai mat lamawa uku kawai ta isa, a gani salatu luƙai mat sun isa lamawa uku dan kuma mutum ba zai iya baita to raba cikin ka gida uku kashi ɗaya abinci kashi ɗaya ruwa kashi ɗaya kuma numfashi to cikin sai ka zauna lafiya domin ya ce dan adam bai taba daukan wata jaka a tare da shi mutum sharri kamar cikin sa ba to da nan ne gidan kowace irin cuta ta duniya saboda ci a koshi yana ke haifar da matsala sannan wale sai ne kan yi wannan ya ci abinci amma fa wani lokacin yakan dade ba a ci abincin goma sosai domin Aisha ta ce radiyallahu anha tun daga ranar da Allah ya aiko shi har ya bar duniya ba a taba kwana uku a gidansa ana koshi ba kuma sahabban da suka zauna da shi da yaran da aka haifa akan idansa bayan an aiko shi ba su san turmi na sirfe ba kuma su san rariyar tankaɗe ba saboda annabi alaihi salamu sai a bayansa aka samu bid'a ta farko a musulunci shine sirfe in za a yi abinci a sirfa ba za a yi datsa ba sannan kuma a zo a sa rariya a tankaɗe to abinci ne lallausa za a ci mai daɗi sai jikin mutum ya taushi shikenan sai kuma sai izagwanye sai zama ba a tsaye yake kamar taɓarya ba amma su sahabbai sam saboda annabi taɓa yi ba sa yi sai a bayansa ita ce farkon bid'a a musulunci ai sirfe kuma ai tankaɗe amma duk da haka su sabon da suka zauna da shi da suka yi wannan ɗin suka ɗan fara yin hakan suna nan dai a tsaye wanda tabi'una da suka zo bayansa hatta kafirai sai da suka shaida cewa ga shi da girman jiki da kauri amma ba su da kwarjini irin na waɗancan ramammun kuma duk wanda ya ga waɗancan ramammun ya san akan wata manufa suke za su mutu a kai amma waɗannan ɗin ga shi da girman jiki amma kowa ya gan shi ya san ba su da cikakkiyar manufa to haka suka rayu domin kamar gaskiya abinda suka yi ɗin musamman ta hanyar cin abincin nan za su yi lafiya kuma za su iya tsayawa gaban kowane irin mahaluki domin duk mutum ya dubi yadda suka yaƙi farisa iran a yanzu wato zai gode kuma zai gane cewa wannan tsarin ya taimaka musu domin da giwaye waɗancan suka dinga zuwa su kuma yawanci dawakin ba su da yawa a ƙasa yawanci suke giwa ta zo ta danne mutum sai kan cikinsu sun fito amma ba su ja da baya ba haka suka dinga kuma sai suka koma yaƙi da giwayen tukun kafin waɗanda suke kan giwayen kwamandan nasu a wannan lokacin baya iya tafiya ba shi lafiya a taron gado ake ɗaukansa amma a haka yake tsara yadda za a yi yaƙi sai aka dinga sare abubuwan da suke kai ɗin suka dinga faɗowa a ƙarshe dai ga shi ba yawa ne da su ba za ka ga mutum zai fita musamman mataki matarsa amarya ta yi masa waƙa ta ce ka tuna kaza ka tuna kaza ka tuna kaza sai ce zan tafi jihadi so ɗau kalmar Allah in na mutu ki aure wani bana buƙatar zama da ke in dai musulunci na cikin wani hali haka suka dinga yin irin waɗannan uba ya fito a tare a masallacin annabi alaihi salamu yana kuka yana wa ɗansa ƙasida ina sa ka tuna yanda ne maka raino ka tuna abin da ne maka kana ƙarami ka tuna Allah ya ce ka min biyayya na tsufa ba ni da mai jibintar lamarina in ka tafi zan galabaita ya ce zan tafi ko me zai same ka sai dai same ka domin abin da ifi ka shi ne a cikin wani hali shi ne musulunci da haka suka tafi suka je nan ɗin shi kansa emperor na farisa ɗin daula ce wacce suka fi kafin bayyanar musulunci shekara 4000 tana da ƙarfi amma da suka sa ta a gaba ƙanƙanin lokaci sai ga sarkin ya gudu wannan gari su bi shi su gudu wannan garin duk ƙarfin nasu sai da ya ƙare ya rubuta takarda ya aika wa emperor na Sin cewa ga waɗansu mutane sun zama min jaraba ina da ƙarfi na duk inda na zazzage ƙarfi na lokacin su kuma suke ƙara ƙarfi yau ga shi suna korata suna neman su kwace min ƙasa sai ce ni kam ba zan turo sojoji na su zo shi karan bata da waɗannan ba domin na san ko mul nawa dutse ki shiga ƙarƙashin ƙasa suka ce za su zaro shi wannan sai sun zaro duk duniya ba abin da yake tsaya gaban su to don haka annabi alaihi salatu wassalam ya bada wato horo a irin wannan to in kuma zai ci abincin yawanci da ƴan yatsu uku yake ƴan yatsu uku yake sawa ya ɗauka kai shikenan yakan sha nono kan wani lokacin ma makotansa ne mutanen Madina suke masa maniha su ba shi aran akuya itace nonon imiyar musu da akuyarsu in ya tatsa sai isha shi kina mako baya tatsan nono a kuma kawo masa zuma ya zuba a ciki baya yi sai dai ko isha zumar daban ko isha nonon daban ma baya haɗa su guri ɗaya to wannan shi ne yanda yake cin abinci sannan kuma ya umarci al'ummar musulmi duk lokacin da za su ci abinci mai kwaya-kwaya to kada wani ya kuskure haɗa biyu sai in ya gaya wa ɗan uwansa tukunna sai da ka misali mu a nan mutum izai wani guri a kawo nama yanka yanka da yawa to kai ya dinga ɗaukan biyu sai in ya sanar da ɗan uwansa haka idan dan wake ne kar mutun ya kuskure ya ci bibiyu sai in ya ga ɗan wake ne fa ina jin yunwa sosai saboda haka zan dinga cin fiye da daya saboda abinda musulunci yake bukata zaman gaskiya babu almundahana a tsakanin musulmi kuma zalunci baya kadan domin dan kankanin abu zaka yi kiyama in aka je wannan mizanin misqala zarra sai ya bayyana misqala zarra kuma wato magnifying glass wanda ake sa ya kara girman abu baya iya ganin misqala zarra amma na ubangiji sai ya